الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى قوديا دي ساكي داوة لبوانا درسي نا القرآن لجرما من أتكين سورة واتو إسراء كما من أكن آية نتا ستين دا دبير إن شاء الله كافين مو تيغبا أكوي تنبيوي tambaya na farko da ta malam Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana. Malam, menene hukuncin yi wa mata tarawihi a cikin gida? Na'am, idan mutum shine mai gidan kuma ba za a wofantar da masallaci ba, ya halatta ya ja matansa sallar tarawihi. Daidai kawai abinda ake yi shi da matar shi ne ta tsaya a bayansa. Idan yana da ‘ya’ya maza su tsaya a bayansa, sannan ‘ya’ya mata su biyo bayansu. Ai, ka ji manzo Allah yana tashi a goman ƙarshe, wa ai kaza ahlahu wa ahya laila, yana rayar da daransa, yana kuma tada iyalansa. Duk wani wanda ya kai matsayin a yi sallah da shi, manzo Allah yana tada shi a yi a cikin gida. Don haka ba laifi ba ne idan mutum da matarsa kuma ba za a wofantar da masallaci ya zama ba kowa ba, kowa ya share ya koma wajen matarsa a yi sallah. Inda ba za a yi wannan ba, akwai waɗanda za su tsaya su raya masallaci. Babu laifi don ka yi sallah da matarka wato a cikin gida ko da iyalan gidanka. Kuma babu laifi in ka dawo a in ka shigo masallaci, ba laifi wacce ta fi kowa iya karatun Alƙur'ani ta ja ya sauran yara ƙanana su rufe sallar tarawih. Saboda manzo Allah ya taɓa naɗa wata ta ja sallah a cikin gidanta, wannan ba laifi ba ne. Amma cewa mata ba naka ba ne kawai a ɗauko kawai liman saboda kana jin ku tarawih, wannan kan ba mu san da shi ba. Amma magidanci mai gidan ya halatta ya ja matansa sallah, amma nan ma kada a wofantar da masallaci. Tambaya ta biyu, ya halatta mutum ya amsa sallama ko ba shi aka yi wa ba? Eto, ban gane ko ba shi aka yi ma ba. In dai an ce assalamu alaikum, ai yana ciki. Tunda cewa aka yi amincin Allah ya tabbata a kanku ba a kanka ba, ka zai kenan kana ciki. Saboda haka in an yi sallama har da kai, sai ma za a ce ban da kai. A ce assalamu alaikum ka ce ban da kai? Ai, ba cewa kai assalamu alaika ba. Kuma in an ce alaika ma har yanzu za a ce kai din ma kai ne, shi ma shi din ne wanda aka ce alaika. Saboda haka ka amsa sallama idan an ma an sallama, ko da ba da kai aka yi abun nan ba. Tambaya ta uku yake cewa, malam, ina da juna biyu, azumi yana ban wahala. To malam, ina haihu zan rama ne ko ciyarwa zan yi? Ramawa za ki, ba maganar ciyarwa ake yi ba. Akwai wasu fatawoyi da ake ta muku cewa wai mace mai ciki kawai ta ciyar, wannan ba gaskiya ba ne. Abinda ya tabbata shi ne ta sha ruwa saboda ba ta da lafiyar tana jinyar juna. Amma idan ta haihu ko in ta gama shayarwa, to za ta rama wannan azumi. Waɗannan su ne marasa lafiya a cikin sha'anin rayuwa, don mai ciki ba ta da lafiya ita ma. Mai shayarwa ma ana kallanta kamar larura ce, kuma duk wata larura da za ta bushe, to hukuncinta shi ne a rama azumi bayan ta bushe. Amma duk matsalar da za ta zama ba mai gushewa ba ce, to ciyarwa ake. kamar tsufa babu ranar da za a ce tsufa ya gushe kuma ya dawo yaro yayi azumi ba zai yi ba haka ne ko yawa saboda haka duk mara lafiya ana tsammanin zai warke to idan larurar sa ta kauya warke rama azumi yake ba cikin faruwa wannan shine gaskiyar magana sai ne wannan tambaya na cewa malam Allah ya karba mana ibadunmu amin malam tambaya ta ita ce wato kamar tambaya ta ita ce kamar ina so in karanta alqur'ani juz'i wato guda biyu amma juz'i biyu nake so in yi wato in yi sau biyu malam tambaya ta ita ce anan zan iya karanta misali suratul nas wato sau biyu sai in je sura ta gaba ita ma in yi sau biyu maimakon in je in sake dawa yace Allah ya kara ilimi mai albarka to me yasa ba za ka je ka dawo ba saboda in ka je kama ka za a yi za a hana ka dawa da ma ba mun tambaya ba ne to da ga babu wani abu da zai faru idan ka karanta daga misalin amma tunda juz'i biyu ne zuwa nas sai da zaki komawa ka dauko daga amma ka sake sauko in haka kake so sannan babu wani laifi idan ka karanta amma sau biyu sannan ka sake karanta wannan zai sau biyu har kai so nas amma idan ka dauki wannan abin da ka shirya ma kanka wata ibada ce ta musamman to bai yi ba saboda manzo Allah bai koyar da alqur'ani da hakan ba an koyar ne da ka dauko ka sauka amma cewa za ka yi ta maimaitawa da niyyar wai cewa wannan babu shi don haka abin da ake so shine ka dauko karatu idan ka zo na ka koma to sake daukowa inda dama Allah ya ce walaqad atina tasabu'a min al-masani al-masani shine abin da ake maimaita shi kuma Qur'ani shine ake maimaita shi babu lafi kai haka amma wai in ka karanta sura sai ka maimaita ta sau biyu in ka dauka wannan maimaitin wata ibada ce ta daban to kamar ka zo da wata sabuwar shari'a ce ta daban wanda kuma babu da haka abin da ya zama alheri shine ka karanta ka sauko ka sake koma wannan shine abin da magabata suka sani sannan kuma ba a yi mashi Allah kamar wayo misali ka dauko daga sabbi ka karanta zuwa nashi sai a ce ka karanta izu guda sai ka ce to bari ka yi shi sau 60 yanzu ka samu saukar alqur'ani ken a ba a yarda da wannan ba shi amma dai kana da lada sai dai sauran izuzzuka 59 duk baka karanta su ba guda ɗaya kake ta maimaitawa don haka baka saukar alqur'ani ba da amma ka karanta izu ɗaya har sau 60 amma wannan ba saukar alqur'ani ba ne ko ku gane ba ne ba saukar qur'ani ba ne shi illa iyaka ka karanta izu sau 60 ne an gane to baya daukan izu 60 na alqur'ani saboda akwai izu 59 duk baka karanta su ba ko ka karanta su ba karanta su ba dan haka baka sauke alqur'ani ba amma dai ka karanta izu daya har sau 60 ba za a baka ladan saukar qur'ani ba na fata amrinta yana cewa tambayarsa ta biyu malam a taimaka a bani wasu wato addu'o'i ko wasu dafa'i ko hikimomi da idan ina karatun alqur'ani ina kuka ina shiga ina shiga yanayi na tsorata da wato da kaskantar da kai sosai yana nema abin da zai taimaka mishi ne ya rinka karatun alqur'ani yana zubar da hawaye to akwai abubuwa shi kuka malamai sun tsaya kasu wajen gida goma kuka nau'i goma ne nau'i na farko a cikin kuka akwai kukan da ake kiransa buka'ur rahma wato kuka na tausayi shine wanda annabi ya yi shi lokacin da dan shi Ibrahim ya rasu an ga yana zubar da hawaye suka tambaye shi har kai ma ya rasulullah kana kuka sai ce wannan hawaye na rahama to akwai irin wannan kukan buka'ur rahma akwai kuma buka'ul khawfi wal khashya akwai kuka wanda ake yin sa dan tsoron bala'in azabar lahira da kuma girman Allah to wannan shi ake nema kai shi a wajen karatun alqur'ani akwai buka'ul mashabba wa shauq shine irin wanda samari suke yi idan wacce yake nema an hana shi an aurar da ita an ba ma wani wannan buka'ul mahabba ne wa shauq ba kuka ne na Allah da annabi ba ciwo ne na zafin soyayya an ragu kuma bare sake ganinta ba an yi kwalele wani ya dauka ya tafi wannan sai ga wani ya barke da kuka to wannan kukan na mahabba ne ba ruwan Allah da wannan kukan naka kawai shirme kake yawa akwai na hudu buka'ul farah was surur kukan da ake saboda farin ciki a maka kyauta ba ka tsammani babbar kyauta da ta wuce kai a rayuwarka ba za ka taɓa samu wannan abun ba sai ga wani kuma ya siyo shi ya baka kyauta misali yanzu a ce baka da koki ke sai wani ya sai mota martandi ko jeep sai ya baka sai ka ji kawai hawaye ya zubo maka wannan buka'ul farahi ne was surur kuka ne na farin ciki an gane akwai kuma buka'ul jaza shine kuka na gazawa wanda misali yanzu kuna faɗa da wani an yi a raba ku ka ce baka yadda ba sai ya zo ya rinka kikkirba maka naushi har ka faɗi ƙasa to sai ka zo kana kuka wannan kukan shi ba na gazawa ne ka riga ka gaza ka sare ya fi ƙarfinka ne kawai wannan kukan ba a amfani da shi shi ma ku rage kabarorin da na shida akwai buka'ul huzun kuka wanda ake yin sa dan baƙin ciki ka rasa wani abu a rayuwa ba yadda za a yi wannan abun ya dawo to wannan shi ma kuka ne na takaici na baƙin ciki yake faruwa sannan akwai na bakwai shine wato alkhawru wadda'u shine kuka na ragwanta wanda wani yake dan raunin sa abu kaɗan kawai sai ya fashe da kuka ya ta ihu ana cewa kai hakuri abinda bai kai ya kawo ba ana samun irin waɗannan mutanen sannan abu na takwas shine akwai buka'ul nifaq shine kuka na munafurci kamar yadda wani ya tara nerori an gane ya tara kuɗi baya ci baya sha ƴaƴansa da matansa duk suna so ya mutu sai kuma kawai sai ya zo ya mutu sai suka zo suna kuka kukan munafurci da wannan suna son su samu kuɗin ne kawai ba kuka ne na Allah da annabi ba an gane saboda yanzu za su ci gado amma in ba su yi kuka ba za a ga kamar ba su damu ba sai kawai ni ya ɓarke da kuka ya ce ya shiga uku nan kuma murna yake wannan kuka ne na munafurci sai kuka na tara ana kiransa buka'ul wato musta'ar shine wani kuka ne na aro shi ba kuka ne na Allah da annabi ba aro ake yi ko kuma a biya ka kai kuka larabawa suna yin irin wannan har ma wani in zai mutu sai wasiya ya ce wane ne zai yi masa kuka idan ya mutu larabawa suna yin wannan idan ya mutu wane ya kuka to anan kasar kamar da mata suna da irin wannan kuka za su kama za su tafi ta'aziyya sun yi layi kowa tana mita akan hanya amma in an yi kusa da kofar gidan sai a naɗa mai kuka sai ta fashe da kuka sai sauran su karɓa wannan kukan duk ba na Allah da annabi bane ana yin irin wannan kukan kuka na goma shine buka'ul waqa an gane shi irin wannan kuka shine kukan da mutane suke yi ko a gaban malami don ya farfaɗi wasu abubuwa kai wani kawai ya tsintsire ya ta kuka shi ma irin wannan kukan wasu malaman suna kallon sa yana da amfani an gane wannan shi ma yana da ɓangare guda biyu akwai kukan da kawai mutum ne zai ga wasu suna kuka shi bai san dalili ba kawai shi ma sai ruwa tsuguna sai samu kuka tare da su. Wannan suna ɗaukar da kukan satarci ba. Ya kamata sai ka san abu. Domin kamar yadda Sayyidina Umar ne ya zo ya samu Abubakar da manzo Allah suna kuka, shi bai yi kuka ba sai ya tsaya yana tambayar su yake cewa me yasa ku kuka? Ku gaya min abin da yasa ku kuka, idan kun cancanci in taya ku kukan sai in taya ku. Ina ga kuma bai cancanta ba kawai sai in kyale ku kukan, dan ban san me yasa ku kukan ba. To akwai kuka kawai mutane za su rinƙa yi tare da wasu. An gane saboda shi ma kar a ce bai yi kukan ba. Waɗannan su ne nau'o'in kuka, amma kukan da ake so in ana karanta Alƙur'ani guda ɗaya ne shi ne buka'ul khawfi wal khashya, kuka na jin tsoron Allah da tunanin ina za ka koma. Wannan shi ake da buƙata. To idan shi take tambaya cewa shi kake son karin tsaye in ana karanta Alƙur'ani ka samu kuka don tsoron Allah, to akwai abubuwan da suke jawo shi. Sai ka saurara, idan kana da waɗannan abubuwa, to idan ba ka da su kuma sai mu gaya maka to abin da ya hana ka ka samu waɗannan abubuwan. Abu na farko da yake sa ka samu kuka don tsoron Allah da bin Allah shi ne sanin Allah. Idan ka san Allah, ka san girman ka, ka san buwayarsa, ka san azabarsa, ka san rahamarsa, to babu shakka in an cako maganar azaba wacce Allah ya wa'adi zai sa ka kai kuka. Abu na biyu shi ne ƙira'atul Qur'an, karanta Alƙur'ani yana sa mutum ya kuka idan ya samu sanin Allah. Wannan yasa ɗan Mas'ud lokacin da yake karanta Alƙur'ani a gaban Annabi, Annabi ya ce karatun ya isa ka ɗan Abdan Mas'ud, domin a lokacin idanuwan manzo Allah sun cika da hawaye, yana zubar da hawaye, yace masa ya ishe ka, ya ishe ka, saboda ya kai ga yadda manzo Allah yake kuka don wannan. Abu na uku da yake sa ka ji kuka shi ne kasratu zikrullah. Idan ka zamanto kai mai yawan ambaton Allah ne, to zuciyarka za ta rinka laushi duk lokacin da wani abu ya taso na tsoro wanda ya shafi lahirarka, to za ka rinka iya zubar da hawaye. Amma in baka da wannan, to ba za ka yi. Abu na hudu shi ne al-iktaru min ta'at, yawan ayyukanka na ta'a suna sa duk lokacin da aka ambaci lahira ko aka ambaci girman Allah zai sa ka kai kuka. Abu na biyar shi ne tazakkuril maut, yawan tuna mutuwa yana sa mutum ya kuka. Idan mutum ya zamanto zuciyarsa a ƙeƙashe ne, to ba zai tuna mutuwa ba, ba zai yi kuka ba. Abu na shida shi ne aklul halal, cin halal shi ma yana sa ɗan adam ya rinƙa yawan kuka don tsoron Allah, ko a cikin sallah ko shi kaɗai, ko kuma dai yana karatun Alƙur'ani. Abu na bakwai shi ne ibti'adul ma'asi, idan mutum ya zamanto kullum bai kusa da aikin sabo, to zuciyarsa tana da ƙoƙarin ta kawo masa kuka don jin tsoron Allah. Abu na takwas shi ne sima'ul mawa'id, jin wa'azi yana sa mutum ya kuka. Da yawa wasu idan an yi wa'azi, wa'azin ya zama mai tsoratarwa, to suna abin nan, suna zubar da hawaye. Abu na tara shi ne tazakkurul qiyama, yawan tuna tashin alqiyama yana sa zukata su rinka kuka idan ana wa'azi ko ana tuno ko ana karanta wani abu na Alƙur'ani. Sannan abu na goma shi ne buka'un inda ziyaratul qubur, mai yawan ziyartar makabarta don ka ƙara masa imani. To in ya ga kabarurruka da yawa a gabansa suna kwance, yana sa mutum ya zubar da hawaye. Sa'annan abu na goma sha ɗaya shi ne at-tafakkuru inda ru'yatin nar, yayin da wuta ta kama kamar gobara, duk mutane kowa ya rasa yadda zai yi. To in ka tuna lahira, ka tuna azabar wuta, wannan ta duniya ce, tana sa mai imani ya kuka ya zubar da hawaye, musamman idan ga wani mutum an rasa yadda za a tsamar da shi kuma ga wuta. Wannan tana sa mutum ya tuna shi Allah. Abu na goma sha biyu shi ne addu'a, ya ta roƙon Allah ne da zuciyarka mai laushi, duk lokacin da aka ambaci Allah zai sa ka sare kuma ta zubar da hawaye, domin duk idanun da ya zubar da hawaye don jin tsoron Allah, wanda Allah ya ce Allah ba zai ƙona wannan idanun ba. Abu na goma sha uku shi ne wato abin nan attabaki, idan ba ka iya yin kuka ana karatun Alƙur'ani, to kai kukan rashin kukanka, domin shi ma wata musifa ce, kenan zuciya ta ƙeƙashe. Waɗannan su ne abubuwan da suke sa idan sun tattaru a zuciyar ɗan adam, to in ana wa'azi zai masa amfani, idan kuma an yi mutuwa zai amfana, idan ya je makabarta zai amfana, in Allah ya ambaci wani abu na Alƙur'ani an gaya masa zai zubar da hawaye, kuma wannan rahama ce. To sai kuma abubuwan da suke hana ɗan adam ya zamanto ko in an karanta Alƙur'ani baya girgiza shi, kuma baya motsa shi, kuma baya jin komai, saboda ke ƙasa zuciya. Waɗannan abubuwa su ma sun kai kamar guda shida. abu na farko shine kasratul kalam duk mutumin da yayawai ta magana duk majalisa in an je kai kadai ne mai surutu to wa'azi ba zai rada zuciyar ka ba duk yadda za ka kuma ko mutuwa ake ba za ka kuka ba ko babanka ne ya mutu sai dai kawai ka mutu ce idanuwan ka tsaya saboda yawan zancenka ya kashe ma zuciya ya sa zuciyar ta ke kashe kuma kamar yanzu ana samun irin waɗannan ko su ne ta yawan magana abu na biyu da yake sa zuciya ta ke kashe ba za ta karɓi ƙur'ani ba kuma ba za ta yi kuka ba ko da mutuwa ake mata shine naqdul ahad warware alƙawari mutum idan ɗabi'arsa ne duk alƙawarin da ake da shi ba zai cika ba to wannan ko ka karanta masa alƙur'ani ko ya ga abun wa'azi ba zai masa wa'azin ba zuciya ba za ta sare ba abu na uku da yake sa zuciya ta ke kashe shine kasratud da'ik yawan dariya mutum komai aka sai kyankyale da dariya ya ɗaga ƙafa ya buga to wannan ko an masa mutuwa ba zai ji ba kuma ko an masa wa'azi ba zai wa'azantu ba kuma ko wani abun tausayi ya zo ba zuciyarsa ba za ta tausayi ba abu na hudu shi ne kasratul aql yawanci mutum ya zamanto yana ta yawancin abinci ko da yaushe sai ka tura ka ci da safe ka ci da sha biyun rana ka ci da yamma ka ci da daddare sannan in ka zo kwanciya kuma sai ka ci to kaga wannan shi ya zama abdul badani zuciya ta mutu dan haka wannan duk wa'azin da za ka masa ba zai raka shi ba kuma duk abin da ya gani na tsoro ba zai tsorita ba duk abin da aka ambata na girman wuta da bala'i musiba ba za su sa shi ya kuka ba shi yasa ma in ya ga mutane suna kuka dan ana karatun Qur'ani ko dan an faɗi wani abu sai ya ta mamaki wai me ne ba saboda zuciya ta riga ta abin abu na biyar shi ne kasratul dhunub yawan zunubai suna sa zuciya ta ke kashe ba za ta yi kuka ba sa'annan abu na shida shi ne suhbatus su munanan abokai idan abokanka yan iska ne da barayi da masu shan wuyi-wuyi da shaye-shaye da kwaya da sauransu to babu ranar da wai dan an mutu za ku yi kuka ba zai yi ba sai dai ku yi ta shakiyancin ku kawai ina fata an fahimta to waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke kawo hana kuka din akwai qaswatul qalb ke kasar zuciya akwai kuma aljahlu bil ma'ani alquran mutun ya jahilci ma'anonin alqurani ko a sallah ake karantawa sai ya ji baya jin komai dan bai san maganar da ake da shi ba kuma bai san me ake gaya masa ba waɗannan duka suna daga cikin wato abubuwa da suke hana samun kuka idan ana karatun alqur'ani amma waɗancan abubuwa da muka ambata guda 13 wanda su suke sa zuciya na ƙarshen su shine ka san ma'anar alqur'ani hankalinka ya fahimci alqur'ani ya zama yana fahimtar sa sa'annan kuma ka rinka hadawa da roƙon Allah Allah ya sa zuciyarka ta zama to mai kushi da jin tsoron Allah waɗannan su ne abubuwa da suke rataye da nau'in kuka da kuma abin da ya shafi wato abin nan zuciya ta tare da rinka yin kuka wallahu ta'ala alam za mu ci gaba na karanta mana malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
ومن يجي تبارك وتعالى يتي إن عبادي للي باينا wannan aya ta zo ƙarshen wato magana da shedan yake da kuma Allah yake gaya masa magana idan ba kuma ta ba ya roki Allah akan cewa Allah din ya bashi dama kuma Allah ya ce ya bashi dama ta wasu hanyoyi ta ja mutane ya iya kai su duk inda zai kai su wajen halaka to amma kafin ya tafi bayan Allah ya ce masa ya tafi sai Allah ya ce masa inna ibadi lalle bayina fa wato salihan bayina nagartattu laysa laka alaihim sultan ba ka da wata hujja wato akan su wannan ikhbarun bi ta'yinillahi ta'ala ibadahul mu'minin wannan Allah yana ba da labari ta yadda ya karfafi bayinsa mu'minai ya tsarkake su kuma ya kange su daga cin abin nan daga samun damar shedan don haka ya gaya masa ya ce to bayina dai nagartattu babu yadda ka iya da su duk wannan damar da aka baka bayin Allah salihai shaidan bai isa ya halakar da su ba saboda suna tare da Allah kuma sun rike Allah kuma Allah suke bauta ma da haka shaidan ay Allah ya musu garkuwa ya sha makance tsakanin su shi yasa malai yake cewa anan labari Allah yake bayarwa ta yadda ya karfafi bayan wato bayin sa muminai cewa shedan bai ise ci nasara akan su ba wa hirzihi iyahum kuma sannan Allah yana nuna mana cewa ya kiyaye bayin sa salihai da gartattu nan ya ba su wikaya ya kuma ba su kariya wa hirasatuhu lahum sannan Allah ya ba su tsaro gare su shi mina shaytanir rajim daga shaytan abun jefewa wanda da ya samu wannan falala daga wajen Allah Allah ya karfafe ka da bin da imani da tsayawa akan dokokinsa sannan Allah ya sa maka tsaro shaytan bai ise hawo kanka ba sannan ya sa wasu masu tsaro har yanzu wanda suke kare ka kenan kaga bayin Allah salihai babu yadda za a yi shaytan ya ci nasara a gurin hasali ma ko shaytanun mutane idan sun ga bayin Allah nagartattu to kokari suke su buya haka ne ko mutane da yawa bayin Allah nagartattu idan masu aikin shaytan sun gansu kokari suke su buya ba sa son ba su je inda bayin Allah salihan suke wannan yana faruwa ko ba kwa gani yana faruwa saboda ka duk wani shaytanin mutum wanda shaytan ya rinjaye shi to yana jin tsoron gamuwa da bawan Allah nagartacce ko dai in yi hangen shi daga nesa ya canza hanya kaga kenan Allah ya sa hijabin kuma ya tsare su ko dan uwanka dan adam ya zama batacce ba zai iya zuwa kusa da kai inda kake ba saboda me saboda shiriyar da Allah ya baka da irin tsaron da Allah ya baka da nada ka da yi cikin waliyan Allah ka zamanto salihi nagartaccen bawa to dan adam ma shaytani baya iya zuwa gurin da kake saboda ka sai ga wani an ce je gurin wani bawan Allah ma sai ya ce yana jin tsoron zuwa gaskiya baya san yadda mutum saboda shaytani ne wannan yana nuna maka tsaron Allah akan bayin sa nagartattu dan haka kenan jama'a ku rike Allah sai Allah ya muku tsaro ya raba ku daga shi shaytan din ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa kafa billahi ko ya isa shi Allah wato ya zamanto me ya isa Allah tabaraka wa ta'ala wato ya zamanto shaida ya zamanto abin dogaro tunda Allah ya ce zai tsare su sai ya ce to na isa kuma in zama hafizan ni na isa in zama mai tsare bayina wa muayyidan kuma na isa in zamanto mai karfafa su wa nasiran kuma na isa in zama mai taimakon su akan harkar shaytan shaytan ba zai ci nasara ba akan su an gane ko Imam Muhammad ya fitar da hadisi anan yana cewa qala haddathana Qutaiba qala haddathana Ibnu Haiba Luhai'a an Musa ibn Wardan an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yata innal mu'mina la yumdi shayatinahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fi safar wato manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam yace shi mu'mini mai imani da Allah wanda ya rike Allah yana korar da shaytan ya zama ba shaytan din baya kusa da shi kamar yadda ɗayan ku yake korar akuninsa idan zai tafiya haka shaytan baya son ya zo inda mumini bawan Allah yake an gane wato kenan mumini ana rike kwakwalwar shaytan a juyar da shi idan ya hangi mumini bawan Allah a juyar da kwakwalwarsa ya zama ba zai zo kusa da mumini ba kamar yadda ɗayan ku yake juyar da akalar rakuminsa ya tafiya inda yake so an gane tare da cewa wannan hadisi isnadin sa yana da wato rauni a wajen malaman hadisi an gane amma dai da haka yana nuna maka cewa yana da ma'ana da irin ma'anar da aya ta zo da shi domin aya ta tabbatar da cewa Allah shi ya gaya ma bayinsa ya gaya ma shaytan bayi da wata hujja akan bayinsa saboda haka kenan hadisin yana da ma'ana amma dai a sanad nashi yadda aka ruwaito shi to yana da a isnadin sa akwai dauni to sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya cigaba da bayyana mana cewa ga wasu abubuwa da Allah yake yin su domin mutane su kalle su a matsayin aya su dayanta Allah shi kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
ربكم واتو الله شيني أبنجدنكو الذي وندا يزجي لكم الفلك في البحر وده شيني كي تفير مكو ده جرجوروا a cikin kogi ba tsabar mai iya fito bane yake fitar da jirgi Allah ya ce shi ke tafiyar da jirgin ruwa a cikin ruwa litabtagu min fadlihi Allah ya ce kuna yin wannan tafiye tafiye ku shiga jirgin ruwa ku haye kogi ba dan komai ba dan neman fallar ubangiji innahu shi Allah kana bikum rahima ya kasance da ku mai tausayi ne domin Allah ba tausayin ku da rahamarsa ba ai jirgi ba zai dauki irin kayan da yake dauka kuma ya shiga ruwan da mutane ya haye da su ba Allah kadai shine mai rahama shine ya zamanto mai rahama mai tausayi yake tafiyar muku da wannan kamar yadda malamin yake bayyana cewa Allah yana ba da labari ne anan al-lutfihi bi khalqihi irin tausayi da rangwame da Allah yake da shi wato akan bayinsa Allah yana da tausayi yana da rangwame domin watakila inda wani ne ai zai iya kifar da jirgin a cikin ruwa duk da cewa time Allah yana nuna wa mutane aya wani lokaci ya kifar da jirgin amma dai babu mai iya tafiyar da jirgi da irin loading kayansa a cikin ruwa idan ba rahamar Ubangiji ba kuma wata aya ta bayyana cewa Allah yana tafiyar da jirgin ruwa ne a cikin ruwa ta hanyar iskar da ya sa a tsakanin ruwa da kuma jirgin kaga wannan ai Allah ne kadai ya san hikimarsa da yake a wannan guri saboda yanzu dai jirgin ana kallonsa a kan ruwa amma shi a wajen Ubangiji bisanin Qur'ani ya nuna akwai iska a tsakanin jirgin da kuma ruwan wanda wannan iskar ita ke tafiyar da ruwan a jirgin in kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama yakan tsayar da iskar kamar inda ya faɗa a wata ayar yana cewa in yasha yuskinir riha fayazlalna rawatida ala zahri Allah ya ce idan na ga dama zan sa iskar ta sandare to dan iskar ta sandare ba za jirgin ba zai tafiya ba sai in tsayar da jirgin a cikin ruwa ya tsaya can a guri ɗaya idan na ga dama zan yi wannan inji Allah ko kuma in na ga dama in kifar da jirgin duka wannan Allah ne yake yinsa na ga babu dabara babu wayo sai gawa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa anan ma ne yace Allah yana ba da labari ne an lutfihi bi khalqihi irin tausayin da Allah yake da shi ga halittarsa fi taskhirihi li ibadihi al-fulka fil bahr sai da ya kore wa mutane jirgin ruwa su shiga da kayansu su yi tafiya a ciki tafiya mai tsawo da kuma kaya masu nauyi a cikin ruwan amma jirgin bai nitse ba inda wani abu zai faɗo daga cikin jirgin shi zai nitse a ruwan amma kuma ga jirgin yana ɗauke da wannan karkashin kuma bai nitse ba waye ke da wannan Allah shi ke da wannan aikin shi ya za a yi ce wannan baiwa ce ta Allah da tausayi irin na Allah da rahamarsa ga bayinsa wa tashilihi laha kuma da yadda Allah ya kore wannan jirgin ga mai tuka shi da mutanen da suke ciki da kayansu wani lokacin har da dabbobinsu kai wani lokacin har da motoci ma a ciki duka jirgin ya ɗauko amma bai nitse ba Allah ya ce ni ne wannan kuma ni na hore muku ni na sauke muku kuma ni na tseratar da ku saboda me yace li masalihi ibadihi domin wato bayinsa su samu maslaha ta rayuwa saboda idan ba da jirgin ruwan ba wani ba zai iya ƙetare kogin ba saboda bai iya ruwan ba in ya shiga fa in ya bada to komai zai iya faruwa to amma da rahamar Allah sai ya sa masu fito ka zo ka loda kayanka kuma ya haye da kai in an hau tudu ka fidda kayanka kuma ka nemi yadda za ka yi wannan rahama ce ta Allah li ibtigha'ihim min fadlihi Allah ne Allah ya ce nayi musu wannan ne domin neman da suke yi zuwa ga falalar Allah fi tijarati wajen wato saye da sayarwa wato min iqlimin ila iqlimin wanda ake tijara din kasuwanci daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa an gane saboda haka zaka ga jirgin ruwa ya ɗebo kayan kasuwanci na mutane daga wata ƙasar zuwa wata ƙasar rahamar Ubangiji duk kwana da kwanakin da zai yana tafiya a ruwa Allah ya hana jirgin ya nitse kuma kayan ku ya iso a sauke muku kaya ku yi kasuwanci ku ci riba Allah ya ce waye mai muku wannan ba kwaji ne ayin an tambaye ku amsa za ku bayar sai ku ce Allah ne shi za annabi da yazo yake karanta suratul rahman yana cewa ku bi ayi ala rabbikuma tukazziban yace da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa sai suka yi shiru sai annabi ya ce musu a yaya aljannu suka fi ku ba ku amsa mai kyau su kuma aljanu suna cewa babu wata ni'ima da suka kare ta kai kuma dan adam an karanta maka ma sai ta tsaya kai zuru kaji gurin yayi zuru ko to ku zo mu tafi wannan duka yana cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ya kore muku jirgin ruwa ya dauka muku kaya ku tafi ba tare da nitsewa ba ku yi kasuwanci ku samu kudi Allah ya ce innahu kana bikum rahima Allah ya kasance fa da ku mai tausayi ne ai innama fa'ala hadha bikum min fadlihi Allah ya aikata muku wannan ne saboda falalarsa shi Allah saboda haka yace alaikum wa rahmatuhu bikum Allah yayi wannan dan falalar da yayi akan ku da kuma rahamarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala to sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo ga mutane bayan ya musu ni'ima irin wannan sai yace idan ciwo kuma ya safe shi wa idza mastakum ad-durr
wa idza mastakum ad-durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyya
na'am
فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
تبارك وتعالى كما أنا بيني كراي أن أدم ينونا مس آيوي ذيكم سعد رحم سعد توسين سعد دومين أن أدم يبوا شام الله سكما حفظي وتو الله يفتي حال أن أدم أهلك سعد idan gayan halittar sa ne bai samu addini ba to yakan zama to wata irin halitta mai tsaurin kai mai wahalar sha'ani ubangiji ya faɗi dan adam a wasu ayoyi yana cewa kulidal insanu halu'a wato an halitta mutum yana da hadama mutum yana da hadama idan dai bai zaman to masallaci sallar da ake karba ba za ka same shi da baba kere da hadama da haddani kayan mutane dan adam haka yake yana gayan sa babu addini to a hakan din kuma idan wani abu ya zo ya same shi na rashin lafiya sai ta ihu yana cewa wayyo Allah kuma ya kici mutane wayyo kuma ya kici mutane a gefe guda duk haƙoƙin su ya handale ya kiye ba su amma in Allah ya saukar masa da ciwo sai ta kuka sannan idan wani abu ya zo ya same shi wa idza masahu sharru na'a bi janibihi idan wani abu ya same shi na rashin lafiya ko na sharri sai zai kwanta a gefen sa duk wanda ya zo gaishe shi sai ka fiye abu addu'a yana tashi ya warke sai zama to ka Allah ya du'u wato kamar ma bai taba roƙon Allah wani abu ba sai koma iya tsiyarsa da ya ga dama aka dan adam ne wannan hali ne na dan adam shi yasa anan Allah ya ce wa idza mastakum ad-durr idan ciwo ya shafe ku wani abu wanda ba kwa son sa sai ya shafe ku fil bahari a cikin kogi an gane dalla man tad'una illa iya duk abin da kuka sani kuna roƙon su dan su amfane ku za su bace kowa yanzu Allah zai dawo ma idan wani abu ya faru yanzu ko a cikin mota kake sai aka ce ba ta da birki kuma ta tsinke a gangara wa za ka fara kira to yanzu ka manta da matarka ka manta da ƴaƴanka ka manta da duk wani abu sai wa kuma sai Allah to inda motar kuma za ta tsaya ta ɗebe ƴan kayanka to daga nan kuma alfahari zai taso wani ya ranka cewa direban yayi kokari ko ba ka ba a direba yayi kokari kaza da kaza kowa zai ta faɗan abin da zai faɗa amma lokacin da kake cikin musibar abinda duk kake tsammani ko kake kira da kake gadara da shi duk bace maka zai sai Allah saboda haka yanzu idan kana ruwa jirgin ruwa ya kubuce to ba wanda zaka nemi taimakon sa sai wa sai Allah haka kuma idan jirgin sama kake ciki yanzu an ce maka jirgi ya samu problem a sama to sai ayi yaya ba wanda zaka kira sai wa shi yasa Allah yace idan wani abu ya same ku duk abin da kuke kira bacewa yake illa iyahu sai Allah shi kadai an gane amma Allah ya ce falamma najjakum ila albarri lokacin da na tseratar da ku zuwa kan tudu an gane a araltum sai ku bujire mu daga dan adam ya samu matsala zai koma wajen Allah daga Allah ya gusar da matsalar kuma zai koma gidansa na jiya zai ci gaba da sabo ko yanzu an kama mutum ya samu ciwo a wajen zina to idan ya samu sauki lokacin da yake ciwo da yake ciwa ba zai kara ba amma watakila idan ya warke to zai sake koma a gidan jiya daiwa ana samun wannan amma lokacin da ciwon yake masa zafi to zai tsaya ne ne ta kiran Allah amma idan Allah ya tseratar da shi a arantum sai ku bijire wa kana al insanu kafura Allah yake dan adam zai ya kasance mai yawan kafirci ne wato baya kula da abin da nake gaya masa in matsala ta same shi ya dawo gona idan ne yayi masa matsalar kuma shikenan ba za a sake ganin sa ba yanzu ko takardun addu'o'i da ake ta turowa cewa mallam a tsaya mu da addu'a to in an yi addu'ar ba aka samu kudin ba za a zo a ce an samu kudin ba ba mai dawowa wajen ka yanzu kai ka sani kai da Allah ka je can ku kare kudi yanzu sun samu daiwa haka ne yake faruwa za ka ga mutum matsala ta same shi sai ya rubuta a taimaka mana da addu'a kuma ba fa cewa aka yi kawo kudin ba amma ya rubuto cewa in fa bukata ta biya a gode ma Allah shi ba zai yi ba kawai shi kenan yayi gaba yanzu ya sha banza haka dan adam yake haka idan rufin lafiya ne ya same ka kai ta roƙon Allah ana warkar da kai sai ka tafi gun sako haka lamari dan adam yake anan ibnu kasir ya kawo wata kissa ta wanda ake kira ikrima ikrima da yake ga abu jahal an gane mana yake cewa yukbiru tabaraka wa ta'ala Allah yana bada labari anan mai mabuwayi da daukaka annahu idza bassal nas durrun idan wani ciwo ya shafi mutane da'awhu za su kira Allah munibina ilayhi suna masu komawa zuwa ga Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini gare shi shi Allah amma a yanzu wani lokacin ma za ka ga ko da ma durrun ne ya samu mutane ba su cika komawa ga Allah ba domin yanzu kusan ɗabi'ar mu ba ma komawa ga Allah ko wani abu ne ya dame mu kowa ya bude baki sai dai ya ce gwamnati ba a komawa wajen Allah jama'a ko ba haka bane duk abin da ya faru gwamnati yanzu har ta talauci nan da tsadar kaya da komai kowa ya bude baki sai ya ce gwamnati sai dukan gwamnati kun fa ya kudu ne ai Allah shi ne kun fa ya kudu duk wani abin da ya same ku marar daɗi to ku ɗauka ku kai ma Allah shi Allah sai ya muku magani to amma komai ya faru fa zai ga kawai yanzu inda za a zo a yi iska ta yi ɓarna ta yaye gidajen mutane in an zo ɗan jarida yana hira da kai to yanzu mene ne ce muna kira dai ga gwamnati ta tallafa me yasa ba za ka ce muna kira ga Allah bai tallafa duk abin da ake kenan saboda haka Allah gaba ɗaya an watsar da shi ba wanda yake damuwa da al'amarinsa shi kenan ko musibar sai ta samu mutane madadin su tuban su koma ga Allah yanzu kwanan nan aka yi bala'in shanin man fetur ko ba haka ba gashi ba wani na wani da ka saurara kawai ka saurara ni ka san matsala ta ke ba za ka zo kai ta zuga ni ba ni ba na bukatar zuga yawa wannan abin da ya zo ya faru za ka ga waɗanda ba sa black market sun dawo suna yin black market kenan ba wato mu duk bala'in da ya zo sai dai mu nemi yaɗa bala'in ma ba nema muke ragu ba saboda in wani abu zai yi tsada yanzu za ka ga ka mai kayan trader zai daina kayan trader su zai dawo sai da wannan abu wai don yanzu ana samun kuɗi a gurin haka ne ko ba haka ba ba ma neman sauki a wajen Allah yanzu ko rashin lafiya dai mutum ya yi to sai ka ga cewa mutane suna da gadara da asibitin da aka kai shi ba sa gadara da Allah haka mutane suke yanzu idan ba ka da lafiya aka ce a wani asibiti aka kwantar da shi sai a ce asibitin kala sai ce a yi akwai ƙwararru madadin a koma wajen Allah sai ka ga cewa kawai komai nasara ta mu yanzu duk an dawo da shi kan mutane madadin a mayar da shi wajen Allah shi yasa Allah ya ce nan yanzu idan wani abu ya same ku madadin ku kira Allah madadin ku mai da al'amari ga Allah madadin ku tsarkake Allah ba za su yi ba sai dai ku shiga wani abu daban kowa zai ɗauko nasa zurkullan ya fara an gane zahaba an qulubikum kullu ma ta'buduna ghayra Allah mana yace duk abin da kuke kira na wani Allah ba Allah ba yanzu ya fita daga zukatanku dole Allah ne za a dawo ma kama ittafaqa kamar yadda aka yi ittifaqi ga wai ikrima ibn abi jahl lamma zahaba farran min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci garin makka da ya ci garin Makka, Ikrima dan Abu Jahal bai musulunta ba a lokacin, kuma baya son musulunta, kuma baya kaunar manzo Allah, bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda yaga annabi ya cinye garin Makka sai ya fita, lamma zahaba farran, lokacin da ya fita yana mai gudu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah, hina fataha Makka, lokacin da aka bude garin Makka. Fa zahaba hariban, sai ya fita daga garin Makka yana mai gudu dan bai san haduwa da manzon Allah. Tunda manzon Allah ya cinye garin Makka, yanzu ya kamata ya gudu, kamar yadda kuka tayi kwanan ba mai gudu ya gudu ko, to yanzu ko bai dawo ya dawo ko, na ji an yi wannan jima'i ko, an yi wani abu mai gudu, masu gudu su gudu, to yanzu ka masu dawowa su dawo ko, ko ba haka bane ne. Yawa tunda kawai bayan da an fahimci giza kace aje dama matattiya ce take ba tsoro, matattiyar giza kace ta mutu amma tana ba mutane tsoro ba a ma sani ba. Kai magana mana da yanzu an gane masu gudun masu dawo, saboda ba wanda ake hukuntawa yanzu, ba wanda ake hukuntawa, babu ai sai za a race kawai ba ku da gwani da yawa, sai Allah gaya ma Allah zaben da za a yi nan gaba, ku sai ba ku da gwani kawai ku tsaya a gaban Allah, ku sai Allah kai ne gwaninmu ka kawo mana wanda zai fitar da mu. Allah zai iya kawo ko da daga ƙauye ne ya ga dama zai ɗauko muku wani ya kawo. Shi Allah in yana so ya fitar da mutane daga cikin bala'i yakan nemi sababi ne, ba kuma sai abin da kake tsammanin zai zama sababi ba. Don haka in ka gaya ma Allah shi sai ya zamanto sabab, sai ya saka maka sababi, ka bi sababi sai ya kawo wanda yake son ya kawo. Ku gaya ma Allah don da kun yi alfahari da wani ko ba ku yi ba, to sai ya zamanto a jirgi za ka ce ta mutu tun da ba a sani ba, tana ba mutane tsoro da gashi. Aina ku koma ga Allah ku ce ba ku da gwani sai wa yawa, to ku roƙi Allah ya kawo muku mafita a ƙasar nan, ku ta roƙon Allah, Allah idan zaben ya zo ka kawo wanda zai zama sanadiyar fitar wannan ƙasar daga cikin bala'in da ake ciki. Amma ku daina cewa yanzu akwai wane, ba wani wane, Allah dai shine wane yanzu. Wallahi ku fara addu'a tun daga yanzu za ku ga canji in Allah ya ga dama. Yawa, amma idan kuka tsaya ai muna da wane, dama ta yi kun yi wannan ba ka so a faɗa ko. So Ikrima ya fita daga garin Makka, an gane ya gudu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya fita faraki ba fil bahar, sai dai ya hau jirgin ruwa, liyadkhul al-habasha, domin ya isa kasar Habasha. Ya yi da jirgin ruwa, idan an haye zai yi tafiya tafi kasar Habasha, kenan yanzu a ganinsa ya rabu da manzo Allah ko, wannan shine tunaninsa. Lokacin da ya je ya shiga, faja'ahum rihun asif, ya shiga jirgin ruwa an fara tafiya a ruwa, sai Allah ya kawo wata iska asif, irin guguwa din nan mai turnike jirgi, sai Allah ya kawo wannan guguwar. Wa qala al-qawm ba'dhum li ba'd, tashin mutanen da suke cikin jirgin kowa sai ya fara magana da ɗan'uwansa, yana cewa innahu la yughni ankum illa an tad'u Allah wahda, masu magana a cikin jirgin suka ce fa babu abin da zai wadatar da ku ku tsira illa ku kira Allah shi kadai. Shi kuma Ikrima abin da ya fito da shi baya son a kira Allah shi kadai, ya fi son a kira Sulata da Uzza. Yanzu ya shigo jirgi, Allah ya kawo iska, kuma a cikin jirgin ruwan ake gaya masa cewa fa baya mafita sai dai ku kira Allah shi kadai. An gudu kenan, ba a tsira ba, an gane ko. Faƙala wato faƙala abin nan, faƙala shi abin nan, wato shi abin nan Ikrima sai ce fi nafsihi, sai ya faɗa a cikin ransa, yana zance da kansa, sai yana ce ma kansa, wallahi la in kana la yanfa'u fil bahr ghayruhu, in dai har ya zamanto wallahi ba wani wanda zai iya amfani a cikin wannan kogin sai Allah, in dai har abun ya zamanto haka, to fa innahu la yanfa'u fil barri ghayru, to akan tudun ma in mun sauka ba wanda zai iya amfana mu sai shi. Kaga ko bai musulunta ba bai ce wannan magana ko ba komai akwai tunani a cikin. Saboda haka yace in dai a cikin jirgin ba wanda zai taimake mu, muna cikin ruwa sai wannan da kuka sai a kira. To ai kuma in mun haye ba mun sauka kan tudu ba wanda zai taimake mu sai shi. An gane? Sai ya daga hannu a cikin jirgin. Ya gudu wa musulunci ne ba, amma kun ga yanzu sabab Allah ya kawo sababin da zai musulunta. Shikenan sai ya daga hannu yana cewa Allahumma laka alayya ahdu. Ya Allah a gare ka akwai a gare ni akwai alƙawarin da na maka ya Allah. Wani alƙawari yayi lace la in akhrajatni idan ka fitar da ni daga wannan kogin ban mutu ba la azhabanna wallahi zan tafi fala da anna yadi fi yadi Muhammad yace wallahi idan Allah ka tsiratar da ni wallahi na maka alƙawari in dai har na fitar ban mutu ba a kogin nan jirgin nan ya haye da mu wallahi na maka alƙawari zan koma maka kuma sai na je na dora hannuna akan hannun Muhammad masa mubaya'a a matsayin na yarda da shi fala ajidannahu ra'ufan yace kuma wallahi na san zan samu annabi mai rangwame ne rahiman mai tausayi kaga adalci duk da yana kin annabi amma sai da yayi annabi adalci saboda annabi mai tausayi ne an gane wannan shine adalci ko abokin gabanka ne inda yayi gaskiya ka ce yayi kada ka tsaya kana wani inda ya faɗi gaskiya amma dai baya tare da mu a su har yanzu kai baka tare da gaskiyar kenan in kana tare da gaskiya dole ka mara ma gaskiya baya duk inda ta fito saboda haka zan samu annabi ya zamanto mai tausayi fa kharaju min al-bahr sai Allah ya fitar da su daga kogin ba su halaka ba faraja ila rasulillah sai ya dawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa aslama sai ya musulunta wa hasuna islamuhu musulunci sa kuma ya zamanto mai kyau dan haka yanzu zaka ji ana cewa hadisi zaka ji dawa ana cewa an ikrima daga ikrima aka ruwaito ina fata an bayyana radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace falamma najjakum ila albarri a'ratu idan Allah ya tsiratar da ku zuwa ga tudu sai ku bijire ma Allah aina situm ma araftum min tauhidihi fil bahr za ku manta da irin ɗayan ta Allah da kuke a cikin kogi sai ku manta da wannan sai kuma ku koma wani abun ku da ba shi kenan ba wa aratum an du'aihi kuma sai ku bijire ku daina ma roƙon Allah din wa hada hu shi karai ubangiji ya ce wa kana al insanu kafura Allah ya kasance wato dan adam ya kasance mai yawan kafirci ne a wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala saboda ɗabi'ar mutum ɗabi'a ce ta kafirce ma ubangiji sai wanda Allah ya tsare ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce
afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila
tabaraka wa ta'ala ya ce afa amintum yanzu ku mutane za ku aminta za ku yarda an yakhsifa bikum janibal barri Allah ya shafe da ku a bangaren kogi za ku yarda idan kuka shigo ruwa sai Allah ya dulmiyar da ku kun yarda za ku yarda da haka aw yursila alaykum ko kuma Allah ya aiko akan ku hasiban wata iska thumma la tajidu lakum wakila sannan ku rasa mai taimakon ku za ku yarda da haka anan Allah tabaraka wa ta'ala yana tambayar mutane da abin da ba za su amsa ma kansu sun yarda ba yanzu in Allah ya tambaye ka yace kai dai idan ka kama hanyar hanyar komawa gida in kawo hatsari zaka iya kare kanka zaka yarda da wannan kaga ai ba za ka yarda da wannan ba to shine Allah yake tambaya cewa afa hasibtum shin kuna tsammani ne in yukhrijukum ila albarri idan Allah din ya tseratar da ku tunda ai wanda yake jirgin ruwa jirgin yana tangal tangal ko me damuwar ka me fatar sa ya tsira daga ruwan to sai Allah ya ce ka yarda idan ka fito kan tudu kar in baka kariya kuma in kawo hatsari ko ba zai kama ka ba anan kamar ba ku gane tambayar ba kamar ba ku gane ba abinda yake nufi shi ne cewa yanzu kana jirgin ruwa yana tangal-tangal a ruwa mai fatar ka shi ne ka fita kan tudu to sai Allah ya ce na tseratar da kai kan tudu din ka yarda a kan tudu kan hanyar ka ta gida kar na kawo hatsari ba za ka iya kare kanka a to ka kike dan ashe da tudu da cikin ruwan duka Allah kike nema ya kare idan kana fatar jirgin sama ya sauka lafiya to ka yadda idan ka sauka jirgin sama ka shiga mota in kawo hatsari misali Allah yake maka yi to kenan ashe da saman jirgin da motar da tafiyar ka kafa duk sai ka daga hannu ka roki Allah ya kare ka saboda ba inda Allah ba zai kawo hatsari ba shi yasa anan yake tambaya shin kun yadda tunda kun taka kasa yanzu an bar ruwa in shafe kasar da ku kun yadda ai kaga mutane ba za su yadda da wannan ba to wannan shine Allah yake tambayar mutane anan cewa shin kuna tsammanin idan na fitar da ku zuwa kan tudu amintum min intiqami wa azabi to yanzu kun amintu ne daga ukubar Allah da azabar Allah kun amintu a ba ku amintu ba afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaykum hasiban ko kuma an aiko muku da iska wa huwa al-matar shine ruwa allazi fihi hijara ruwan da in naga dama daga sama yake saukowa amma zan sa duwatsu a cikin sa Allah yana da iko yanzu ko ruwa na sama da ake in aka suko manya-manyan kankara a ciki sai ya gode kwanukan wasu to kun yadda tunda yanzu ba a ruwa kuke ba a kogi akan takunan ku kuke a cikin daki kun yadda aiko ruwan sama wanda zai halakar da ku don kuna da karfin tsayuwa a bayan kasa ba ku da wannan karfin babu qala mujahid imam mujahid yake cewa wa ghayru wahidin da wasu yana cewa wa idza arsalna inna arsalna alaihim hasiban Allah ya ce ai mu ne muka aiko da tsafan kwani akan suwa alamu mutanen lu ai wasu yan tsakowai aka turo ko suka halakar da su an gane ubangiji yake cewa na daina hum bi sahar na tsayarkar da su lokacin asuba shi annabi lu da wadanda suka yi imani sannan saura da ba su yi imani ba akan kasar na tsauko da tsakon kwani na azaba na daga garid na kifar na turo da jahannama ta zo ta musu lebur kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa wa amqarna alaihim hijaratan min sijjid muka yi ruwa a kansu na yumɓin wutar jahannama a wata ayar kuma Allah yake cewa a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ard za ku aminta da wanda ke cikin sama ya shafe ƙasa da ku ya lebur ba za ku yadda ba a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa am amintum man fi sama'i an yursila alaikum hasiba ko kun yadda Allah da ke cikin sama ya turo muku bala'in zuwa su rinka fakowa daga sama za ku aminta da wannan ba za ku aminta ba ubangiji ya ce in zan yi wannan in kama ku da waɗannan musibun to la tajidu lakum wakila ba ku da wani wanda zai wakilce ku ya ce ma Allah a daina ko akwai idan Allah ya rike ruwan sama akwai mai cewa a dawo da shi sai dai ku ta roƙo idan na turo da duwatsu suka rinka saukowa daga sama suna halaka mutane wane ne wakilin ku da zai je majalisa ya bada doka ba ku da shi ba ku da wakili saboda haka Allah tabaraka wataala yake la tajidu lakum wakila ba ku da wakilin da zai zo muku da zai zo guna ya hana ni wannan aikin am aminto karanta aya ta karshe mu tashi
am aminto amintum ay yu'idukum fi taratan ukhra fayursila alaykum qasiban min ar-rihi فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
تنبيا تجبا أبنجي يساكي تنبيا عند أتن ياتي إذا نتعمد دكو كن أمين تدع كاو حسن با أمين تبا في الله يساكي سوا أم أمينتم كو كنا أمين شمو أن يعيدكم في نسارة أخرى musake mayar da ku kogi wata rayawa ta daban idan kun sake dawowa wata tafiyar kun yadda a yi abin da aka sake ko ba za a iya ba kuna da aminci ai kaga ba mu da aminci ko fa yursila alaykum qasifan sai Allah ya aiko da wata iska mai gigi ta jirgin min ar-rihi daga cikin iskokin da yake da su fa yughriqukum Allah ya ce sai in halakar da ku dulmiyar da ku a cikin ruwa bima kafartum saboda kafircin da kuka yi summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a sa'annan ba za ku samu wani mai bibiya ba daga gare ku. Waye in Allah ya hukunci zai ji Allah ya ta bibiya ya ce wannan hukuncin dai bai yi ba? Akwai mai bi. Amma ai kaga a kotuna ana yi ko in an maka shari'a ba ta gamsu ba sai ka kai wata ƙara kuma a ce a karɓo case din IDB ko I review case. Allah ya ce to idan na yi hukunci wane ne zai bi case din ya yi reviewing ya ce ba a yi daidai ba. Waye a cikin ku zai wannan? Ba wanda ya isa. Allah muna tuba gare ka. Muna komawa gare ka ya Allah da mana zaɓin abin da ya fi alheri. Nan za mu aje. Gobe za mu ɗora a kan walaƙar karramna bani Adam. Za mu ga yadda Allah ya girmama ɗan Adam. Gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yau an yi gudu sosai ko? Mun yi gudu sosai a sanar. Yau, inda mun ci aya wajen guda uku ko huɗu. Na'am. Allah ba ta lafiya. Wallahi sai abu ma lafiya. Wallahi Ubangiji ya dawo da shi. Ya ake auren ya tunkaro? Ai, inda ya tunkaro kan wasu yadda za a yi. Allah ya sa a gama lafiya kawai a yi adashi. Wannan shi? Yana neman?
Aikuwa.
Allah Ubangiji ya ba shi aikuwa. Amma zai ta kama istighfari kwarai da gaske. Ya zama istighfari kamar shi ne maganganunta. Ko tana kwance, ko tana tafiya, ko tana zaune. Ko tana jinin al'ada ma sai ta istighfari. In Allah ya karɓa zai ba ta ɗa. Wannan shi ne magani. Kafin nan ba a sa ba a mata digiri aiko? Matar da ta fito duk kunyar mace ta ji ta zo ta ce maka tana kan aure.
Ta biya wa ba zuwa mun ce ba. Na ku rere ni wala. Ana ma ce wa in ka samu wanda
zai aure ta ka ce to zan aura maka da ita amma za ka yi makaranta. Wannan ya fi maka sauki, ya fi maka kuma biyayya ga Allah, kuma baka fuka ta cikin wani hali ba.
Amma ƙarfin sha'awar ka kai maka kuɗi.
Ba ku san yadda take da ƙarfin sha'awa. Sannan galibi ga waɗanda kuke hana su auren nan ƴan mata, kuna shiga ɗaki ne da uwarsu kuna rufewa kuma suna tunanin me kuke. Ya kamata ku sani, irin wannan yana kusa ta ku, shi yasa ka ga cewa
wata ta fito da daddare kun samu ta suna bidiyo ko ta yi tsirara wanda suke bidiyo ko kun shi ma ya yi tsirara.
Suna kallon juna sai uwar ta yanke jiki ta fadi. Uban ya ce zai taka wa makaranta. Daga nan uwar ta wuce lahira. Sowa da bakin ciki. Ya kamata ku rinƙa yi wa kanku fada.
Amma sai ku ɗauki abin da ba Allah ne yake ce an yi shi ba dole. Sai ku hana abin da kuma Allah yake an yi shi dole. Aure Allah da yake an yi.
Amma kai ka ce zai ta gama digiri. Yau za ta gama digiri. Kuma wa ya kai maka ta gama digiri na su ba mu. Nawa ne suka gama digirin ba su da maza? Ka yi sa'a ka samu wanda zai aure su. Sai ka kira shi ku yi zama.
Mala kuma sun inda su yi
kuma ko baka aure ta bane zan ɗauki nauyin karatun ta dama. Saboda haka ka nemo abin da duk kake jin za ka nemo sai a ɗora maka aure. Ita ma ta huta kuma karatun ya fi shiga.
Wannan ba ta ke tsara da kuma ta yi program da kuma tsara. Kuma ta magana.
Akwai mata masu aure, akwai waɗanda ba su da aure. Sai aka samu masu aure su suka fi cin jarrabawa. Amma ana ta tunanin me ya jawo haka. To ni ma na buga waya sai na shiga. Na ce musu abin da ya kawo saboda sun yi aure. Shi ne yasa suka ci jarrabawa don ba sa tunanin wani namiji. Amma tunanin wani namiji zunubi ne yana ganin yarinya ta rike karatu. Ko kai ka sa tunanin ya mace ba za ka yi haddar karatun ba. Wannan da gaske ne Imam Shafi'i ya gamu da wannan matsala.
Saboda ka kana so shi kuma da ƴaƴan ku. Wallahi kuna so shi kuma da ƴaƴan ku.
Kuma na san wani wanda ya dau dan wanda ya zama da boko addini ba zai yarda da ni ba. Sai ka je kai sai amma sai kaga illa kwa. Wallahi sai kaga illa. Tabbas
dan haka abin da ya yi maka alheri idan yarka ta samu miji ba ya ta da shi to a zo ai agreement ai aure ya rike ta da rinka karatunta wannan shine daidai amma